عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يو الحميس شا بقوي غوتا شعبان باين هجر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبو إيد تريه أدا أربعين دا بقوي wanda yayi daidai da 5 ga watan 2 ko shekara ta 2026. Muna cikin darasinmu na wannan littafi Asrarus Sawm, daga cikin littafin Maw'izatul Mu'minin na al-Imam Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. Wanda wannan shine darasi na 5 kin darasin da ya gabata mun kwana a inda malam ya kawo gaba da take magana akan sunnonin azumi. Mun ji daga cikin sunnonin da ya kawo mana jinkirta sahur da gaggauta buɗe baki da kuma yin amfani da lokacin na Ramadan wurin kyauta da kuma karatun Al-Qur'ani da itikafi. Waɗannan duka suna cikin sunnoni na Ramadan. Sannan ya yi mana magana akan nau'o'in azumi. Magana akan nau'o'in azumi guda uku: saumul umum, da saumul khusus, da kuma saumu khususil khusus. Wanda kowanne daga ciki mun ji me ake nufi da shi. Ya shiga bayani akan asrar na azumi din da sharuɗan shi na batini, wanda muka ce su ne dai bayani akan saumil khusus din. Abubuwan da saumil khusus ya kunsa su ne waɗannan abubuwan guda shida da ya ce su ne sharuɗan batini na azumi, ko kuma su ne sirrin azumi ɗin. Mun ji na farko abin da ya shafi tane ido, sannan mun ji abin da ya shafi kane harshe, sannan mun ji abin da ya shafi kane ji, daga duk wani abu wanda bai kamata ba. Wayannan su ne guda uku na farko daga cikin shida. Sai na hudu malam ya ce arrabi'u, sharaɗi na batini na azumi na farko, ko kuma abubuwan da saumul khusus yake cika da su. Na hudu shi ne kaffu baqiyatul jawarihi anil asam, kane sauran gaɓoɓi gaba ɗaya da suka rage. An keɓanta gani, an keɓanta ji, an keɓanta harshe. To sauran gaɓoɓin da suka rage banda waɗannan mahimman gaɓoɓin guda uku, su ma a kame su daga duk wani abu na saƙo da zunubi. Duk wata gaɓa ta jikinka ka kame ta daga wani abu wanda yake na saƙo da zunubi. Min al-yadi, tun daga hannu, war-rijli, da ƙafa, wa anil makarihi, kuma a kame waɗannan gaɓoɓin gaba ɗaya daga duk wani abun ƙyama duk wani abu wanda yake abin kyama ne a shari'a to ka kane gabobinka gaba ɗaya daga aikata wannan abu wa kaful batn ani shubahati waqtan iftar da kuma kane ciki daga duk wani abu na shubaha akwai abin da yake halalun bayyin tsantsar halal ne ka sani baka da shakka akai akwai kuma abin da yake haramun bayyin tsantsar haram ne ka sani akwai kuma abubuwan da suke umurun mushtabihat abin da yake akwai shubha a ciki baka da natsuwar cewa tsantsar halal ne kuma baka da natsuwar cewa haram ne kana kokwanto kana da shakka a ciki to akwai abubuwan da suke wannan tsakanin to wannan sune shubuhat to yana daga cikin saumul khusus shine mutum ya kame cikin shi daga duk wani abu na shubha waqtal iftari lokacin bude baki ka gama azumi ka wuni kana azumi ka zo bude baki kai bude baki da abin da yake baka da tabbacin halaccin shi tsantsa to wannan shine iftar da shubha wannan abin da zaka yi bude baki da shi idan aka tsayar da kai aka rantsar da kai cewa ka rantse da Allah halal ne zaka iya rantsewa ko ba zaka iya rantsewa ba dan haka duk wani abu wanda yake shubha ne to ka kane kanka daga yin bude baki da wannan abin shine abu wanda yake da alaka da wannan imani yace fala ma'ana li sawmi ani at-ta'ami al-halal babu ma'ana mutum yazo ya kame ya ki cin abinci na halal babu ma'ana akan yin haka abin da yake halal ne ka ki ci saboda me saboda kana azumi ga tuwo ba za ka iya ci ba ga shinkafa ba za ka ci ba ga ruwa ba za ka sha ba wayannan halal ne ko haram halal ne amma ka kame daga gare su a lokacin da kake azumi amma kuma in ka zo bude baki thumma al-iftaru 'ala al-haram sai ka zo kai bude baki da haram ka kame daga halal tsawon wuni kuma ka zo bude baki kai da haram yace to wannan ai bai da ma'ana wannan an yi ba a yi ba kenan da haka babu ma'ana a irin wannan al'amarin sai ce fa misalu hadha sa'il misalun wannan mai azumin wannan mai azumi yake nufi mai azumin da zai yi azumi kuma ya zo ya yi bude baki da abin da yake haramun ne to misalin shi kamar misalin man yabni qasran wa yahdimu misra misali shi kamar misalin wanda zai zo ya gina gida ne amma saboda kokarin gina gidan sai ya rushe gari gaba daya saboda ya gina gida to shine misalin wannan gida ne kake so ka gina amma kuma ba za ka ginin ba zai gidi ba sai ka rushe gari gaba daya sai a rushe gari saboda a gina gida kwaya daya me aka yi kenan an yi rashin hankali babu muwazana a cikin wannan tunanin wannan karin magana ne larabawa suke amfani da shi man yabni qasran wa yahdimu misran wanda yazo yayi dauko wani abu ya samar domin samar da wani abu ya lalata abin da yafi wannan abin muhimmanci to sai suke buga misali suke kafa in karin magana da shi akan irin wannan shine daidai da karin maganar da ake yi a ce garin jaran jira an rasa ido da jirar da idan wanne yafi muhimmanci sai a zo garin a gyara jira sai a lalata ido saboda a gyara jira wannan an yi ne kenan an yi rashin hankali to haka irin wannan shine misalin shi wanda zai wuni da yunwa bai ci abinci ba saboda yana da azumi amma kuma a zo bude baki abinda zai yi bude bakin da shi ya zama haramun ya yi buɗe baki da abin da yake haram. Da haka yana daga cikin abin da ya wajaba mai azumi ya tsaya ya yi taka tsantsan a kai. In ka zo buɗe baki ka tsaya ka san da me za ka yi buɗe baki. Wannan abin da za ka yi buɗe baki da shi wanne iri ne? Halal ne ko haram ne? Ka tantance wannan tukunna. In ba haka ba za ka fada cikin wannan misalin da yake yi. Garin neman jira a rasa ido. A wani da yunwa a yi buɗe baki da haram. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace, kan min sa'inin laysa lahu min sawmihi illa al-ju'u wal-'atsh. Da yawa daga cikin masu azumi ba wani abu da za su samu na rabo a azumin su sai yin wannan da suka sha da wannan kishin, shine kawai wahalar sakamakon azumin su. Amma ba abin da za su samu, azumin ya kare a yunwa kawai da jin da kishi. Amma sakamakon da ake samu na azumi ba za su samu ba. Su wane ne masu irin wannan azumi? Wannan hadisi Imam Ahmad da Ibn Majah suka fitar da shi. Su wane ne masu irin wannan azumin wanda za su kai azumi yunwa kawai da kishirwa ita ce sakamakon azumin? Bima da ya ce wa ƙila huwa alladhi yumsiku ani at-ta'ami al-halal. Haka ne? Fa ƙila huwa alladhi yuftiru ala al-haram. Waɗansu malamai sun ce wanda yake zama bai da wani sakamako sai yunwa da kishi shi ne wanda yake yin buɗe baki da haram. Mutumin da zai yi azumi ya yi buɗe baki da haram, to shi ne wanda yake ƙarewa sakamakon azumin shi bai da komai sai wannan yunwa da ya sha da kuma wannan kishi. Waƙila waɗansu malamai kuma suka ce huwa alladhi yumsiku ani at-ta'ami al-halal, shi ne mutumin da yake kamewa daga abinci na halal idan yana azumi. Wa yuftiru ala luhumin nasi bil ghiba, amma kuma ya rinka karya azumin da ghiba, cin naman mutane da ghiba. To wannan shi ne ake nufi wanda ya zai wuri bai da wani sakamako na azumin shi sai yunwa da kishi kawai. Saboda me? Saboda ya kame daga cin abinci da shan abin sha, amma kuma bai kame daga gulma da cin naman mutane ba. Suka ce shi ake nufi a wannan hadisin. Mutum na ma'ana ta biyu kenan ko? Sai ma'ana ta uku. Suka ce wa yuftiru ala luhumin nasi bil ghiba wa huwa haram. Ya kame ya bar halal bai ci ba saboda yana azumi, amma kuma ya zo ya yi ghiba ya ci naman mutane wanda shi kuma haram ne. Waƙila waɗansu kuma malamai suka ce huwa alladhi la yahfazu jawarihahu anil asam. Mutumin da yake yin azumi amma bai da wani sakamako sai yunwa da kishirwa shi ne mutumin da baya tsare gaɓoɓin jikin shi daga aikata saƙo da zunubi. Yana sauraron haram, yana kallon haram, yana faɗan haram, yana taɓa haram, duka waɗannan gaɓoɓin nashi yana amfani da gaɓoɓin shi wurin abin da Allah ya hana. Suka ce to shi ne wanda manzon Allah yake nufi a wannan hadisin, cewa bai da wani abu sai yunwa da kishirwa shi ne sakamakon azumin shi. To wannan shi ne sharaɗi na batini na huɗu, ko sirri na huɗu daga cikin sirrorin azumi, shi ne mutum ya kame dukkan sauran gaɓoɓin shi daga duk wani abu wanda yake saɓan Allah ne subhanahu wa ta'ala. Al-khamis, sharaɗi na biyar, Allah ya yastakthira min at-ta'ami al-halal waqt al-iftar, shi ne kada mutum ya yawaita cin abinci na halal a lokacin buɗe baki. Ana kada ya rinka cika ciki a lokacin buɗe baki. Yanzu ana maganar abincin da zai yi buɗe baki ya zama mai kenan, ya zama halal ba haram ba. To idan kuma ya zama halal ɗin, sai kuma kada mutum ya zo ya yawaita cin abinci a lokacin buɗe baki bi haythu yamtali sai inda zai sa saboda cin abinci har sai ya cika cikin shi tab da abinci to dama ya ake yi yanda ake yin nan da yake nan ba haka ake yi ba naka ba a cika ciki mutum ya cika cikin shi a lokacin da ya kai azumi ko lokacin buɗe baki din ana nufin lokacin buɗe baki kawai da daddare zai cika ciki ko yaushe cika cikin da yake magana yana magana akan duka lokutan azumi ne gaba daya a duka lokutan azumin kada mutum ya je ya cika cikin shi ta yadda cikin zai cika فما من وعاء أبغض إلى الله عز وجل من بطن ملئ من حلال ملئ من حلال باب ونمذبي وندي في زما أبن إي أورن الله وند في يد مذب دزي زما تشيني أتكا شد أبن دي حلال دو ون أبدا ذا أتكا نحلال to babu wani abu wanda Allah baya so fiye da a cika ciki da halal ba haram ba wannan ake magana amma haram an sani aiko to babu wani mazibi da za a cika shi wanda Allah baya so fiye da cika ciki a ce cikinka ya cika tab ka cika ta har ka ji ba masaka to ba wani abu da za a cika wanda yake abin yi a wurin Allah fiye da wannan an fahimci abin da yake nufi wannan ya ciro shi daga ishara zuwa ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma mala abnu adama wi'a'un sharran min batnihi dan adam bai taba cika wani mazubi mafi sharri ba fiye da cikin shi duk wani mazubi da zaka cika ya zama mafi sharrin mazubi to cika cikin ka shine mafi sharrin abin da zaka cika a rayuwarka dan haka yace wa kaifa yustafadu min as-sawmi ahru aduwillah ta yaya za a fa'idanci da azumi ta hanyar nuna fin karfi da danne makiyin Allah a baya an faɗa mana irin fa'idojin da azumi yake haifarwa ko shine qahru aduwillah danna maƙiyin Allah shine shedan to yace ta yaya za a fa'idanci da wannan fa'idar ta azumi a ce ai nuna fin ƙarfi akan maƙiyin Allah shedan wa kasru shahawati a karya sha'awa wanda daga cikin fa'idojin azumin shine yana karya sha'awar dan adam to ta yaya za a iya fa'idantuwa da waɗannan fa'idojin wanda a baya mun ji su ne asasi na yin azumin domin a karya shedan domin a karya sha'awar dan adam to ta yaya mutum zai iya samun wannan fa'idar in yayi azumi idza tadaraka as-sa'imu inda fitrihi ma fatahu bahwatan harihi ta yaya za ka samu wannan fa'idar idan ya zama mai azumi ya zo ya biya bashin duk abin da ya kubuce mishi a tsawon wani shi gaba daya ba a biyan bashin abin da ya kubuce wani duk sai ya biya wannan bashin na abin da ya kubuce mai abincin shi na wani da yake ci da bai ci ba da safe da rana a hada da na daren duk sai an yi su a cikin azumi to duk wanda zai yi wannan ta wacce hanya fa'idar azumin za ta iya samuwa a tattare da shi shine abinda malam yake magana a nan wayannan fa'idojin da azumi yake haifarwa a jikin mutum karya sha'awa da toshe magudanar da shedan yake bi a jikin mutum to bayan kuma an sha ruwa ka zo ka cike wannan abin gaba daya ka biya ta ya za ka samu wannan fa'idar bal ma wani yana ci sama da nauyin ma gaba daya sama da nauyin wanda zai ci abincin an sha ruwa ana kiran sallah zai ci abinci in an yi sallar magariba an dawo zai ƙara cin abinci sannan an yi sallar isha'i an yi tarawih zai ƙara cin abinci sannan in ya tashi da daddare zai yi sahur zai ƙara cin abinci abincin karuwa yayi ma ba raguwa yayi ba to ta yaya wannan fa'idar mutum zai iya samun ta a cikin azumi ai ba zai taba yiwuwa ba an yanke nau'o'in abincin ne ya zama nau'in abinci kawai na buɗe baki shi kenan sai dan abin da mutum zai yi sahur da shi to sai zama kuma a lokacin azumin ma ya fi koyaushe koshi ko ba haka bane ba fi koshi da azumi ba to ina fa'idar yin azumin kenan yanzu me fa'idar yin azumin inda har mutum zai zo ya biya bashin abinda duk ya kuɓa ce mai a tsawon wani fa'idar azumin fa ba mujarradin wannan yunwar ta wuni ne kawai ake magana ba dan kawai ka ji yunwa ta wuni ka zo kuma ka yi lodin da ba ka yi ma a da to matsalar da ake yin azumi saboda a kauce mata za ta ninku a jikinka shi yasa a nan malam ya ce وربما يزيد عليه في الوان الطعام wani lokaci ma zaka samu mutum ƙari ma yake yi akan bashin da ya biya na abincin rana da bai ci ba sai ya ƙara akan wannan min alwani ta'am na nau'o'in abinci daban-daban in da ya saba abinci ɗaya yake ci da daddare to yanzu in ya zo na azumin sai ya ci kala uku ko huɗu ma ko sama da haka ya ƙara ma cikin shi ƙare-ƙaren abubuwa hatta tamarratil adat har sai da ya zama al'ada ta ci gaba da gudana a cikin mutane an yaddakhira jami'al an yaddakhira jami'al at'imati li ramadan ana taskata duka nau'o'in abinci cikani saboda ramadan zaka ga ana ta shiri ana siyan abinci ana siyan shinkafa ana siyan wake da gero da wane ne wai ana taskata abinci saboda ramadan ya kusa zuwa me ya kamata a yi a ka'ida a asali ya ya kamata a yi abincin ya kamata a fitar da abincin saboda mai ramadan zai zo watan da ake rayuwa a ciki da yunwa sai a rage abinci amma kuma wai sai ya zama abincin ne za a rinka ɗebowa ana tarawa ramadan ya kusa wannan ya nuna kenan cin abincin ake yi sama da yanda ake ci kafin ramadan ya zo kenan hikimar azumin babu ita a cikin ramadan sai ya zama shine watan tara abinci duk wanda ma bai da shi bai tarawa zai ta ƙoƙarin da zai yi shi ma sai ya aje abinci yana shirye-shirye na ramadan ne maimakon ya yi ƙoƙari ya tattara a wasu watannin da ba ramadan ba idan ramadan ya zo wannan ba abin da ya dame shi ko da abinci ko ba abinci dama dai a samu a yi abin da za a aje azumin da shi ne shi kenan abin da ake buƙata amma sai ya koma kowa hankalin shi ya koma kan tara abinci da shirya abinci saboda fuskantar ramadan galibi ba a shirin da ake yi na karatun alkur'ani idan ramadan ya shigo ba a irin wannan shirin akan ibada fiye da yadda ake shiri akan abinci ba a yi ma ibada shiri a ramadan fiye da yadda ake mata shiri na abinci yanzu ga ramadan ya kusa da yawa mutane kowa ya kama tattali hankalin shi na kan abinci na ramadan dame-dame zai tattala amma watakila wani gidan shi ko ƙur'ani ma babu izu sittin bai ma kuma mai da hankali akan wannan baya zai iya tattali ƙur'anan da za a rinka karantawa a gidan shi babu wannan tsarin a cikin ajandar shi amma akwai tsarin kunin buɗe baki akwai tsarin nemo waken da za a yi kosai akwai tsarin komai yana da shi amma babu tsarin ibada bai da wannan ajanda bai da wannan timetable din da aka sai aka duya aka mai da watan ya zama shine watan tattalin abinci da cin abinci da ya wuce ka'ida maimakon watan ya zo ya wuce a ga mutane duk sun rame sai a gan su dirka dirka duk sun cika sun koshi saboda cimar da ake yi a Ramadan din ba a yi a wajenta yasa sai ka ga kenan a waki za ka ga babu hikimar azumin watan Ramadan din gaba ɗaya babu ita a tattare da al'umma ba hikimar azumin dan haka mala yace sai aka mai da shi a al'adance shine watan da za a rinka tattali ana taskanta abinci fa yu'kalu min at-ta'ami fihi sai a rinka cin abinciccika a cikin watan Ramadan ma la yu'kalu fi iddati ashhur abincin da a watanni da yawa ba za a cinye shi ba sai a tsarar da shi a Ramadan abincin da ka tattala na Ramadan din nan inda za a fitar da shi a wani watan da ba Ramadan ba sai ku yi wata biyu kuna ci amma a Ramadan za a cinye shi gaba ɗaya saboda ne me yasa za a cinye shi gaba ɗaya a Ramadan saboda ci ya ƙaru a watan Ramadan maimakon hikimar azumi ci ya ragu sai kuma ci ya ƙaru a watan Ramadan dan haka mala yace wa ma'lumun abu ne sananne anna maqsuda as-sawmi al-khawa maqsudin azumi shine al-khawa abinda ake nufi da al-khawa shine khuluwul jawf min at-ta'am ciki ya zama yana rasa abinci yana zama babu abinci a cikin shi shine maqsudin azumi cikin ka ya rinka dadewa ba komai a cikin shi yana cikin maqasid na azumi wanda ya irin wannan hadin zai wuni ba wani abu a cikin shi ya ci da faduwar rana ya ci da isha'i ya ci bayan magariba ya ci bayan isha'i ya ci da daddare duk ya cika cikin shi kowanne ya zauna sai ya cika ciki daga nan zuwa faduwar rana za a yi lokacin da cikin shi ya karkade ba komai a ciki babu maqsudin azumin babu shi kenan a tattare da kai kullun cikinka akwai abinci a ciki kullun akwai abu a cikin cikinka da aka kade yunwa ta wani lokaci ne kawai ba kuma irin yunwar da za ta yi tasiri wurin sama maka lafiyar jiki da gaɓoɓi da aka sanya azumi domin wannan ba kawai ka yi ne dan dai wani wata fasara ta musamman ka tsayar da abinci yanzu in ka zo biyan bashi kuma ka biya bashi sannan ka ƙara a kan bashi wanda kuma wannan yana da haɗarin gaske da aka yi sai maqsudin azumi shine kakkaɓe ciki ya zama ya zama ba komai a cikin shi ya zama fanko wa kasril hawa da kuma karya san zuciya ta ɗan adam ya zama ga abu yana sha'awa amma an hana shi ya ci shine maqsudin azumi amma ka yi tsaya an tsare maka san zuciyarka daga wasu awoyi lokacin na wucewa kuma ka zo ka buɗe zuciyar duk abin da take so sai an bata ina fa'idar azumi a nan tana son ruwan sanyi a bata tana son kunu a bata tana son kosai a bata tana buƙatar shinkafa a sake bata duk abin da yake zuciyar ta yi sha'awa in aka sha ruwa sai an bata
to ina fa'idar azumi ta karya san zuciya da karya sha'awar dan adam babu ita a cikin wannan azumin da kai daga san zuciyar ma karuwa yayi watakila inda baka yi azumin ba wasu sha'awa-sha'awan ma zuciyarka ba za ta zo da su ba amma da kai azumin sai ta kirkiro maka wasu abubuwan da kake sha'awa a dafa min kaza a soya min kaza a miƙo min kaza a zuba kaza haka za ta yi ta kirkiro ma san rai iri-iri kai kuma kana biye mata ana kawowa kana ci kenan san ran ma ƙaruwa yayi ne maimakon ya rahu saboda ba a sami ingantaccen azumi na gaske ba wanda Allah ya ce la'allakum tattaquna a ku yi taƙawa da shi sai zama an ƙara sha'awar da haka maƙasudin azumi ya zama cikin mutum yana zama babu komai a ciki sannan kuma a karya sha'awa ta ɗan adam li taqwan nafsi ala taqwa domin ran ɗan adam ya iya tsayuwa da taƙawa wa'innan abubuwan guda biyu suna haifar da taƙawa ga ɗan adam ciki ya zama ya kakkaɓe ba komai sannan sha'awar ɗan adam an karya ta to wannan yana sa ɗan adam ya zama ya samu taƙawa a cikin zuciyar shi wa'ida dufi'atil ma'idatu min dhahwati naharin ila al-isha to idan mutum ya tsayar da uwar hanji shi cike shi bai ci komai ba tun daga fitowa al-fajr ila al-isha har zuwa dare bai ci komai ba yayi me kenan yayi azumi bai ci komai ba tun daga al-fajr zuwa dare a wannan lokacin da yayi ya tsare cikin shi daga wannan abincin hatta hajat shahwatuha har sai da sha'awar uwar hanjin shi ta gama tashi gaba daya sha'awarta ta gama motsawa ta kai matuƙa wurin sha'awa da buƙatar a zuba mata abinci haka ne tsayar wannan da aka yi na awoyi ya sa sha'awar uwar hanjin mutum ta motsa koko yana sa sha'awar uwar hanjin ta mutu na'am yana motsa ta gwargwadon dadewar bai ci ba gwargwadon yadda zai rinka sha'awar cin abinci da san abin sha gwargwadon awoyin da yake yi gwargwadon yadda sha'awar shi za ta rinka ƙaruwa in ya tashi da safe sha'awar ya ci abinci ko ya sha abin sha tana da yawa fata da yawa lokaci na tafiya ana yana ƙaruwa sha'awar uwar hanjin da buƙatar ta tana ƙaruwa to idan mutum ya tafi a haka ya tsayar da uwar hanjin shi bai ci abinci ba ya ci gaba da tafiya har sai da tsananin buƙatar ta ta kai ƙololuwa wa qawiyat ragabatuha buƙatar ta kai ƙarfi ta kai matuƙa wurin ƙarfin buƙata tana so ne kawai a zuba mata yanzu ta gama kaiwa ƙololuwa wamba'ata min ash-shahawati ma asaha kadat rakidatan law turikat ala adatiha sannan kuma aka samu sha'awa ta motsa a cikin uwar hanjin wanda ma asaha kadat rakidatan wanda ita wannan sha'awar da tana kwance ba a motsa ta ba in ka tashi da safe kafin kai ka karya tsananin sha'awar ka na cin abinci ya kai tsananin sha'awar ka na cin abinci lokacin da kake azumi an kusa buɗe baki me yasa wancan ya fi yawa saboda an motsa sha'awar uwar hanjin da wannan tsawon lokacin da aka ɗauka ba a bata ba an motsa ta an tayar da sha'awar ta buƙatar cin abincin to wanda inda an barta ba a motsa ta ba inda an barta ba a motsa ta ba law turikat ala adatiha ba za ta kai wannan tsananin buƙatar ba inda an barta akan asalinta yanda take ana inda normal yanda mutum yake cin abinci na yau da kullun ne ba zai ji irin wannan kwadayin da sha'awa mai tsanani ba to amma yanzu an riga an kai ta bango an kai ta makura a wurin bukata da sha'awar abinci da sha'awar abin sha saboda ne saboda wannan azumin da aka yi Allah ya sa mun gane abin da yake nufi dan haka yana magana ne akan bayan an yi azumin an gama wannan azumin da aka yi ya motsa sha'awar abinci a jikin dan adam ya motsa bukatar dan adam akan abinci sabanin yanda inda ba azumin wannan sha'awar da bukatar ba a motso ta ba a jikin mutum to bayan duk an gama wannan sha'awar da motsa ta da tayar da ita shine amma an yi tsallaci ko na'am bayan sha'awar ta yi ƙarfi ta tashi ko thumma ut'imat min al-ladhati sannan sai aka zo aka ci yadda ita nau'o'in abincittika na daɗi aka ci yadda ita abinci na daɗi daban-daban wanda da ta saba in lokacin cin abinci ne wataƙila da safe ma ɗumaman tuwo za a zuba mata a ba ta ci normal ta saba da wannan ba ta da wata matsala to amma yanzu sai da aka tayar da ƙarfinta aka motsa sha'awarta aka gama komai ta kai matuƙa sannan sai aka zo za a yi buɗe baki sai aka ɗebo kayayyakin daɗi abincittika na daɗi aka zuba mata muna ganewa dan haka wannan haɗarin abin yake so ya nuna mana haɗarin abin inda sabanin inda hakanan abincin da aka saba ne kawai ake bata to yanzu an motsa ta an tayar da ita an kata da ƙarfinta na sha'awa sannan kuma aka je aka ɗauko nau'o'in abinci na daɗi aka fara zuba mata wa ushbi'at kuma aka kosar da ita zadat ladzatuha to wannan daɗin nata zai ƙaru wa tada'afat quwwatuha ƙarfin sha'awar uwar hanjin mutum zai ninku sama da yanda yake a da zai ninku sama da yanda yake a da shi yasa sha'awar abincin take nunnunkuwa idan an shiga azumin saboda irin wannan abin da ake ma ciki zai ji inda haka nan ne in ya ci abinci so ɗaya da daddare ya gama kenan ko in yau ba azumi ake ba zai ci abincin dare shi kenan ya ci gaba da harkokin shi amma in azumin ya zo fa zai iya kawai ya ci abinci guda ɗaya daga kiran sallah shi kenan ya gama sai sahur ba zai iya ba saboda wannan abin da ake yi ma uwar hanjin yana ninka sha'awar shi a wannan lokacin an motsa shi sannan an zuba mai abubuwan daɗi a cikin shi to wannan yana sa sha'awar abincin a jikin mutum ta ninku kenan mutum yana ɗora ma kanshi wani aiki ne wanda shine kishiyar abin da ake buƙata a azumi kishiyar abin da ake buƙata a azumi shi yake juya kanshi ya maida kanshi haka sai ya ce ne wan ba'athat min ash-shahawati sannan wannan abin da za a yi ma uwar hanjin zai motsa sha'awoyinta nau'o'in sha'awa daban-daban ma ataha kanat rakidatan law tudikat ala adatiha wanda irin sha'awar da zai motsa da a ce ba an bar wannan abincin a yadda aka saba to wannan sha'awar ba za ta motsa ba da ba dan wannan irin abin da yayi ba da ba za a sami irin wannan sha'awar ta motsa a jikin mutum ba ruhu saumi wa sirruhu ruhin azumi gaba daya da sirrin azumi in kana so ka san menene ruhin azumin wanda an cire shi azumin ya mutu. Menene sirrin azumin wanda in babu shi babu azumi? Yace tad'iful quwa allati hiya wasa'ir shaytani fil audi ila shurur. Shine akariya arauna ta karfi karfin hanya ta shedan a jikin dan adam shine ruhin azumin raunatar da karfin hanyoyi na shedan a jikin dan adam ta yadda ba zai iya dawowa zuwa ga sharri ba daga baya mana yanda ya rauni a cikin azumi ya zama ya tafi ta yadda ko azumin ya wuce ba zai iya dawowa da karfin shi a jikin dan adam ba shine sirrin azumin kuma shine ruhin azumin yasa yake kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun in kun zama masu takawa shine za ku kauce ma duk wani abu na shedan ku tsayu akan hanyar Allah subhanahu wata'ala daga ruhin azumin shine a raunata shedan din a raunata duk wasu hanyoyi da shedan yake bi a jikin dan adam domin halakar da shi walan yahsila zalika kuma wannan ruhin ba zai taba samuwa a jikin dan adam ba illa bit taqlili sai ta hanyar karanta abinci in dai ba za ka karanta cin abinci a watan Ramadan ba to ba zai taba yiwuwa azumin ka ya zama yana da ruhin azumi da sirrin azumi a cikin shi ba dan haka wannan karfin da ake raunatawa ana raunata shi ne ta hanyar yunwa da kuma rashin cika ciki da abinci to idan ya zama babu wannan a tattare da kai a cikin watan Ramadan to babu ruhin azumi babu sirrin azumi a tattare da kai wa man ja'ala baina qalbihi wa baina sadrihi mikhlatan min at-ta'am duk wanda yazo ya sanya tsakanin zuciyar shi da kuma kirjin shi ya sanya mikhlatan min at-ta'am ya sanya jakar abinci a wurin mikhlat shine wannan wata jaka ce wanda ake yi ana rataya ma jaki ko doki jaka ce za a zuba abincin shi a ciki yana iya tana rataya a wuyan shi ta sauka kasa yana iya sa bakin shi yana cin abin da yake cikin jakar ita ce mikhlat to sai kamanta wannan cikin mutum kaman mikhlat ne duk wanda ya sanya wannan mikhlat din tsakanin zuciyar shi da kirjin shi ana ya cika ciki shi ya zama akwai wani shamaki tsakanin kirjin shi da zuciyar shi menene shamakin ne abin da ya shiga tsakanin zuciyar shi da kirjin shi shine abincin da yake cikin hanjin da ya tsaya a tsakani to duk wanda ya sanya ma ciki shi wannan mana ya cika ciki har ya kawo yana da wata tazara tsakanin kirjin shi da zuciyar shi akwai wani abinci tsakanin kirjin shi da zuciyar shi to duk wanda ya haka fa huwa mahjubun anil malakut to wannan ya zama an yi mai hijabi tsakanin shi da Allah wannan abincin ya zama mai hijabi tsakanin shi da fadar Allah subhanahu wata'ala shine abu na biyar kenan da haka ana azumi a surar azumi kamar yadda shi Abu Hamid yake faɗa a cikin Ihya yace irin wannan azumin ba za mu ce Allah ba zai karɓa ba kuma za mu ce a dole mutum ya sake azumi ba za a bar shi domin fuqaha'u suna aiki ne da abubuwa na zahiri daga a zahiri bai ci abinci ba daga fitowar alfajir zuwa faduwar rana daga za a bar shi a azumin shi yayi amma haƙiƙanin azumi ne yasa aka sa a yi azumin duka babu a jikin azumin shi manufar azumin duka babu abincin da aka sai a ci guda ɗaya a buɗe baki shi sai ya ci abinci guda uku ma idan aka yi idan Ramadan ya zo. In ma bai ci uku ba to sai ya ci abinci ya cika cike shi har ƙarshe duk wannan guda biyun da bai ci ba sai ya biya su a wannan lokacin. Sai ya haɗa su a lokaci ɗaya ya cika cike shi da su. Da haka wannan ba azumi bane na haƙiƙa, azumi ne wanda babu ruhi, babu ruhin azumi a ciki. Da haka mutum ya san yadda zai koyi karanta abinci a cikin watan Ramadan. Ka ci iya ɗan abin da zai tafiyar maka da yunwa. Haka in ka zo sahur ka ci ɗan iya abin da zai sa maka albarkar sahur ɗin a cikin abincinka. Amma ka zauna Ramadan ya zo kana cika ciki, ka cika ciki da yamma, ka cika da daddare, da asuba ka cika ciki. Wannan babu hikimar da aka tsora ta yin azumi a cikin aikin da kake yi. As-sadis na shida daga cikin sharuɗan batini na azumi, an yakuna qalbuhu ba'da al-iftari muttariban bain al-khawf war-raja, ya zama zuciyar mai azumi bayan shan ruwa tana cikin kidimewa da rudu a tsakanin al-khawf war-raja, tsakanin tsoro cin azumin nan da nakai Allah ya karɓa ko bai karɓa ba, ya zama yana cikin rudewa ta al-khawf war-raja. A wannan lokacin ana shan ruwa ka kai azumi kenan, to yanzu a hankalinka inda zai koma azumin nan Allah ya karɓe shi ko Allah bai karɓa ba, ina jin tsoron ya zama Allah ba zai karɓi wannan azumin ba, ina kuma sa rai ina kyautata ma Allah zato Allah zai karɓi azumin nan. Ka zama a wannan tsakanin, ba ka da yaƙinin Allah ya karɓa, ba kuma ka ɗiba tsammani gaba ɗaya ba za a karɓa ba. In ka kalli halinka da abin da ka yi da kai waye, sai ka tuna cewa fa ba irin ka Allah yake karɓan ayyukansu ba. Haka ne Allah ya ce innama ya taqabbalu Allahu minal muttaqin, kadai waɗanda Allah yake karɓan aikinsu su ne masu taqawa. In kai mai taqawa ne Allah zai karɓi azumin da ka kai a wannan ranar ko ba mai taqawa ba ne? Sai ka yi ma kanka wannan lissafin. Allah ya ce azumin ayyuka gaba ɗaya na masu taqawa yake karɓa. Kai kuma kawai an sha ruwa, kawai ka sha ruwa ka gama, ka ma manta da wannan maganar azumi. Jira kake kawai a busa ƙaho a baka ladan azuminka. Ba ka da tunanin Allah ya karɓa ko bai karɓa ba. Ba ka da tunanin akwai mutanen da za su yi aiki Allah ya ɗauki aikin ya jefe su da aikinsu. Suna da yawa a cikin mutane wanda zai yi aiki Allah ya jefe shi da aikin shi ba za a karɓa ba. Ba ma kai kawai abin da yake gabanka kawai a kira sallah a sha ruwa kawai ka yi azumi ka gama kawai ya karɓi ko ana so ko ba a so kenan ya karɓi. Ba a yi ma Allah haka. Allah ya fi ƙarfin wannan. Da haka Allah yana karɓan aikin da ya yi ne. Allah yana karɓan aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi, kuma aka yi yadda Allah ya ce a yi. Shin azumin ma da kake yi ɗin don Allah kake yi ko don an ka taso ka ga ana yi a cikin al'ummar? Akwai wanda har yanzu azumin da yake yi azumin al'ada yake yi, har yau bai fara azumi haƙiƙatan na ibada tsakanin shi da Allah ba. Kawai dai ya taso ya ga Ramadan in an zo ana azumi kawai shi ma ya shiga, amma bai taɓa tsayawa ya fuskanci Allah da ibadar, ya tsarkake niyya da cewa zai bauta ma Allah ne da wannan ibadar ba. Mutum nawa yake iya tsayawa ya yi haka? mutum nawa kuma yake ci gaba da tafiya akan inna wajadna aba'ana ala ummati fa inna ala atharihim muqtadi, mun ga iyayenmu da kakanninmu akai mu ma haka muke tafiya. Daka dole ka tsaya ka auna ka gani wani ramadan ya taho ka tashi ka fuskanci Allah, ka kyautata zuciyarka, ka gyara zuciyarka, ka nuna ma Allah za ka yi wannan azumin ne a matsayin ibada da bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala, ba a matsayin al'ada ba. Yaushe kai wannan kana buƙatar wannan tukunna, ballanta na ka zo maganar karɓuwa, kuma azumin da kai daga fitowar alfijir zuwa faɗuwar rana irin shi Allah yake so a yi ko ba irin shi Allah yake so a yi ba, in ma dan Allah kake yin azumin irin azumin da kake yi din nan irin shi Allah yake so ko ba irin shi bane, shi ma yana buƙatar ka yi ma kanka wannan lissafin ka gani. Gani gani ake buƙata ga mai azumi a wurin shi, me ake buƙata in sani kafin azumi, yaushe ake yin niyyar azumin ma tukunna, wata niyya ce in na ƙuduri azumin ya warware, duka wannan yana buƙatar ka gane su, sannan ka fara tunanin azumin ka ya karɓu ko bai karɓu ba. A waje ɗaya kuma idan mutum ya kalli rahamar Allah da kyauta ta Allah da baiwa ta Allah ga bayi, sai ya kuma sa rai ya cewa yana sa ran Allah zai karɓi wannan ibadar tashi, duk da yadda yake ɗin, duk da bai cancanta ba ɗin, amma yana hararo falalar Allah da karamcin Allah, yana sa ran Allah zai karɓi azumi. To wannan shi ne abinda malam yake nufi a nan, to mutum ya zama mutsariban bainal kawfi war raja, ya zama tsakanin tsoro da kuma kwaɗayi, zai iya yiwuwa ka yi azumi sama da 20 a rayuwarka na Ramadan, zai iya yiwuwa Allah bai taɓa karɓan ko ɗaya a ciki ba. Akwai wanda yake da tabbas ɗin duk azumin da ya yi Allah ya karɓa, babu ba wanda yake da wannan tabbas ɗin, duk azumin da kai a duniya bainal khawfi war raja, tsakanin tsoro da kuma fata, fata kawai ake yi, muna fata ne Allah ya karɓa mana, amma ya karɓa ko bai karɓa ba babu wanda ya isa ya sani, ba wanda zai sani. Da haka ka yi iyakar yadda za ka iya, ka yi yadda Allah yake so a yi, sannan sai ka sa rai cewa Allah zai karɓa, kana fatan Allah ya karɓa, kuma wannan ba zai hana ka duk ka yi yadda ake yi ɗin ba, kuma ka koma kana tsoron kada fa Allah ya ci karɓa. Shi ne abin da ake buƙata wannan a cikin ibadar azumi, haka kuma a dukkan ibadu da mutum zai yi, ba wata ibada da kake da ita kake da yaƙinin in ka yi ta Allah ya karɓa. Za ka iya tashi ranar alƙiyama cikin wanda suka yi salloli ga sunan da ladan salloli ba iyaka, za kuma ka iya tashi a layi ka ga ba sallah ko ɗaya, ba wadda Allah ya karɓa, baka yi ta yadda Allah yake so a yi ba. Da haka Allah bai karɓi ko ɗaya ba, dama kuma ya ce innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, yana karɓan aikin masu taqawa ne, wala Allah ba ka da taqawa, wata Allah kana da taqawan amma baka yi kuma yadda yake so a yi ba, irin wanda yake karɓa. Sai sa ba yadda za a yi mutum ya zauna musulmi haka kawai ya ta bautar Allah da ya tashi ya nemi ya ake bauta ma Allah, in ba haka ba zai yi biyu babu, zai fada cikin amilatun nasiba tasla naran hamiya. Amma mu muna yanke abin nan ne kawai, muna gama ibada mu ba abin da ya dame mu da ita, kaman an ba mu garanti daga lauhil mahfuz cewa kawai Allah ya karba shikenan mun wuce ba ne yin wani aiki na ibada ya dawo yana tunanin aikin da damuwa akan aikin Allah yana karba ko baya karba idan tunda an ce ayi kuma yayi ba ruwan shi kawai shi ya sauke abinda aka dora mai imala yace id laysa yadri ayuqbalu sawmuhu domin bai sani ba za a karba azumin shi fa huwa min al muqarrabin yana cikin makusanta da za a kusanto da su zuwa ga Allah aw yuraddu alayhi ko kuma za a dawo mai da abin shi ba za a karba ba bai sani ba fa huwa min al mamqutin yana cikin wadanda aka yi fushi da su wanda sun yi aikin Allah dai karba saboda suna cikin fushin Allah daka ba wanda ya san awanne yake yana cikin al muqarrabina ko yana cikin mamquti yana cikin makusanta wanda za a kusanto da su ko yana cikin wadanda za a nisantar da su an yi fushi da su ranar alkiyama sai yace wal yakun kadhalika fi akhir kulli ibadatin yafrahu minha to haka ake bukata ya zama a ƙarshen kowace ibada mutum zai gama to ya kawo wannan ka'ida da zama tana cikin zuciyar shi ba wai kawai yayi an gama ba magana ta kare yayi ya dinke kuma yana neman Allah ya karba da wuya kaga wani yayi ibada ya gama kuma ya tashi yana addu'a yana roƙon Allah Allah ka karba min wannan aikin da nayi saboda bi yana ganin bai da matsala kwata-kwata a aikin yana ganin aikin ya tafi kawai in kaga yana addu'a yana roƙon wani abu ne yana neman wani abu a wurin Allah Allah ya bashi kaza Allah ya bashi kaza amma gashi nan muna karantawa a asar daga magabata kanu yad'unallaha sittata ashhurin an yuballighahum ramadan thumma yad'unallaha sittata ashhurin an yataqabbala minhum ramadan suna addu'a wata shida kafin watan Ramadan Allah ya kai su watan Ramadan kullun suna addu'a suna roƙon Allah Allah ya sa su kai watan Ramadan suna da rai idan aka yi Ramadan din kuma wayad'una Allah sittata ashhurin an yataqabbala minhu sai sun yi wata shida suna addu'a bayan watan Ramadan Allah ya karba musu ibadun da suka yi a watan Ramadan wata shida azumin da muka yi Allah ka karba qiyamul layli karatun qur'ani kaza haka za su ta addu'a sai sun yi wata shida suna roƙon Allah Allah ya karba aikin wani shi da yayi aikin ya gama shi yanzu jira yake yi kawai har ji yake yi ma kaman bashi yake bi ya ga lailatul qadari kawai magana ta tsari saboda bai san da wa yake ta'amuli ba bai san Allah ba ba a yi ma Allah ba a shiga iyakar Allah kawai ka tsaya a matsayinka na bawa ka yi abinda Allah ya ce a yi ka bar abinda Allah ya ce ka bari ka sa rai abinda kake yi na alkhairi Allah zai karba ka kuma ji tsoron Allah zai iya ya ki karban abinda kake yi wannan in mutum yana hararo shi bai taba jin har ya zama yana iya alfahari da wani aiki da yake aikatawa duk wanda kaga yana alfahari da aiki na alkhairi to bai san wannan ka'idar ba mu da muke kaza mu da muke kaza kuke kaza ina Allah ya karba ko bai karba ba shine matsayin abin dan kai Allah bai karba ba sunan shi aikin banza wanda yake da abin da zai iya alfahari da shi a cikin mutane shine wanda zai zo ya ce nayi kaza Allah ya karba shine zaka iya alfahari da shi amma abin da kai baka sani ba an karba ko ba a karba ba ina kaga abin da zaka iya yi ma wani alfahari da wannan aikin har ka rinka jin kai wani ne wanda ba kai ba kuma wani daban ne kaskantacce ne shi kuku ne na Allah ku ne makusanta Allah saboda kullun kuna ibada daga dole mutun yayi taka tsantsan ya tsaya a iyakar abin da zai iya neman yarda Allah da shi kuma ya kyautata ma Allah zato Allah zai karba ya kuma shiga cikin tsoro da furgicin cewa Allah zai iya yi karban aikin da ya aikata to wannan shine abu na shida daga cikin waɗannan sharuɗa na batini na azumi wanda dama malam ya ce mana guda shida ne sai mu kwana a wannan gabar kenan dole sai mun shiga so mai ya zama yau an kai ƙarshe saka zamu darasi na gaba zamu tsara sa akan sau mutatsawo kenan ko zai zama ranar yau shi ne ba ka ba zai kai ranar talata ba Lahadi ba ka rasu Asabar ko Lahadi yaushe ne ba ka rasu Lahadi ba ka rasu ranar Lahadi insha Allah ta'ala zai zama shine darasi na ƙarshe ragowa abin da ya rage wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين